gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Alaikum yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cikin a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmed,
sai kuma ni Hafsat dan mai soro.
Kamar da aka saba malama Hafsa, barka da warhaka.
Yawa.
Kin san muna magana akan abin da ya shafi nishadi, al'adu da makamantansu. Yau zamu yi magana ne a game da littafin tarihin Shata. Kinsa ko ne littafi wai shi Shata ikon Allah wanda wani marubuci Malam Ibrahim shi mai rubuta yawa. To da shi zamu tattauna a yau domin mu ji shin wani littafi ne wannan, kuma me littafin ya kunsa, wani darussa ne suke cikin sa.
Gayi kuma muna shakatawa da wasu waƙoƙin marigayi mamman Shata, daga baya kuma ku tofa albarkacin bakin ku akan kokarin da kuke kallo na marubutan da ke adana tarihi. Lambar mu ita ce alamar tarawa 1202025655.
To kamar yadda muka ce zamu tattauna da marubucin shi wannan littafi, wato Malam Ibrahim Shemi. To amma kafin sannan zamu shakata ne da ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi mamman Shata. ɗaya daga cikin waƙoƙin marigayi da ce mamman shata Katsina kenan, wanda kuma kai tsaye kamar yadda muka ce za mu tattauna da Malam Ibrahim Shemi. Mun samu mun tattauna da shi ɗin game da wannan littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda a yau ɗin aka sake shi. Bari mu ji yadda muka yi da shi. Da farko wa muke magana, mai sunanka?
Na'am, assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Shemi, ni ne marubuci kuma ɗan jarida wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda ke shine tarihin Alhaji Umman Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan.
Malam Ibrahim Shemi, muna son mu san menene wannan littafi, kuma Shata Ikon Allah din nan da ka rubuta yaya aka yi? Zaka iya gaya mana wani abu akai na yanda ka faro da yanda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin?
Wato tun a shekara ta 2006, wato shekara 12 yanzu kenan, akwai littafi wanda muka fitar mai suna Shata Ikon Allah wanda ni na rubuta, amma kuma akwai gudunmuwa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddama da littafin ya fita, sai muka shawara cewar mu haɗu mu sake dubansa, mu sake rubuta shi da sauransu. To amma sai hakan bata samu ba, sauran kowa kama gabansa, wani ma ya ɗauki wannan littafi ya je badala shi nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudura aniyar cewar sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi.
To yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawaƙan da nan yanzu za su iya ɗauka?
To darasin gaskiya sai dai a ɗauke su daga ita kanta rayuwar shi Alhaji Umman Shata. Wato kowa ya san mutum ne, an fi sanin shi a matsayin mawaƙi. To amma kuma akwai abubuwa da yawa da ya yi waɗanda ba na waƙa ba ne. Shata ɗan siyasa ne, babban ɗan siyasa, domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a ƙaramar hukuma ko a ƙananan hukumomi. Gaskiya babban ɗan siyasa ne. Shata babban manomi ne. Shata babban ɗan kasuwa ne, saboda ya yi kasuwanci. Saboda haka za a ɗaukar darasi daga nan cewa kada mawaƙa su dogara ga ita kanta waƙa ita kaɗai su ce ita ce za su yi, musamman abinda ake gani kamar roƙo ne da sauransu, su ya kasance suna haɗawa da waɗansu na'o'i. Bayan haka ta ɓangaren iyali, Shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali, yana da gida, yana da matansa, yana da ƴaƴansa, kuma ya riƙe su ya kyautata musu. Sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da maƙotansa, ya kuma taimaki jama'a, domin kowa ya sani maƙotansa yakan taimaki jama'a, yakan taimaki mutane na nesa ma. Misali, akwai mutane da yawan gaske wanda Shata ya biya musu kuɗi suka je aikin haji suka dawo, akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajari, akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki. Ɗaya daga cikin su shine Alhaji Mamada Dan Sambo, wanda Shata ke ya waƙe din nan. Shata ta sai masa mota. Akwai Alhaji Auri Gimba, wani mahauci a Zaria, wanda shi ma waƙarsa fitacciya ce. Shata ta taimaka musu. To irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske. Darasi ne wannan ni a gani na, cewa idan Allah ya taimake ka, to kai ma ka taimaki jama'a. Sannan in za a ɗauki darasi daga wannan littafi, darasin da zan ce ya kamata a ɗauka shi ne, Shata dai mawaƙi ne. A lokacin da fara tunanin rubutu akan rayuwarsa, da yawa mutane suna ganin dan me zaka rubutu kan wani mawaƙi kawai. To amma mutum ne mai basira, mai fasaha. Ya kamata mutane su ɗauki burikansu da alƙalamansu su bazama wajen rubuta tarihin mutane wanda suka yi fice ko suka ba da wata gudunmuwa ko suka wani abu na azo a gani. Wato mutanen nan ba dole sai mawaƙa ba, mawaƙan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihinsu ba. To ai, akwai malamai, akwai 'yan siyasa da sauran shugabannin jama'a, akwai sarakuna, akwai 'yan jarida, akwai manoma, fitattu da sauran masana'o'i. Akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba. mutum ya zakulo ya rubuta koda ba littafi kai ba ka dai rubuta akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen saboda tanan mutane ɗan baya da ma na yanzu za su iya koyon darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane ina ga shine ni babban darasi da nake gani da ya kamata a dauka daga fito da littafi irin wannan
to yanzu ba mu labari ko kuma in ce bayyana mana wannan sabon littafin da ka saki ingantawa na mamman shata din nan me ya kunsa menene sababbi a ciki menene mutane za su yi tsammanin gani yaya abin yake kai mana bayani mu ji
to tunda farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yada su domin ko shi wanda nace maka ya dauki wancan littafin ya saki ya badala shi ya fito da wani ya dauki saboda waɗancan bayanan ya fi dogara da su ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa din da ya fito da shi bari mu aka misali kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kanshi a rajin man shata da ake cewa ta bangaren uwa shi fulata barna ne ko ba fulaci ne ta bangaren uwa ta bangaren uba an ce dama ba fulaci ne wanda ya hakare ta bangaren uwa an ce ba fulaci ne mahaifiyarsa daga garin Tofa ba fulata na ce to kaga wannan kuskure ne don ba fulata na bace ba ni da na tashi na tafi har gidan su ita mahaifiyar tasa na haɗu da ƴan uwan nata muka zauna da su maza da mata muka tattauna da su a cikin gidajen nasu sai na gano cewa ai ba fulani bane dan cewa suka yi a mu ba fulani bane mu bare ne domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno ya zo Tofa ya zauna ba barbare ne ba fulatani bane kowa ya san barbare daban ba fulatani daban kowa da yaransa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa ba fulatani ne wannan kenan sannan a cikin wannan littafi wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayane masu dimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana da su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin bangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan wanda ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi din a wancan karan na yi kokari na saka shafuka masu kala kaman guda shida haka amma wannan shafi wajen 32 masu kala wanda suke ɗauke da hotuna wajen 90 ko sama da 90 wanda suka fito da kala sannan a wajen ƙarshe din akwai ƙarin bayanai da aka yi kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har zuwa yanzu da ƴaƴan da ya haifa da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata din waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari mu aka misali akwai ɗiyar shata ma wadda mu ba mu san cewa shata yaya 24 ya haifa a rayuwarsa ba mun ɗauka 23 ne sai a wannan ƙarin binciken da na yi na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu wanda ba a yi magana ta ba a wancan karan duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi 500 da wani abu wancan na farko wannan sai da ya haura shafi 1000 amma na zo na ƙara masa faɗi da girma ya dawo shafi 921
Muhammad da kai ya zama birni uban bauce da Musa
Ɗaya daga cikin waƙoƙin da ya shatar kenan har ila yau, ga kuma ci gaban yanda na ci gaba da tambayar Ibrahim Shehu.
Yaya za a yi zagaya ko ina lungu da saƙo a Najeriya ko a duniya? wani tanadi kai masa a matsayinka na mawallafi kuma dan jarida ne ka san irin wannan abubuwa.
Akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi din. Kuma ya zuwa yanzu mun yada shi, an kai shi Kano, an kai Katsina, an kai Abuja, an kai Kaduna da sauransu. Sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can, mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata. Idan mutum yana bukata to za a iya tura masa. Maganar ke da kai koyo din nan akwai wadanda aka tura musu zuwa Gombe da Bauchi wanda ta waya suka turo. Akwai wanda ya aiko daga jihar Zamfara ta waya ya turo, shi ma an tura masa. So da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa. Amma ta bangaren hanyoyi na zamani, misali kamar Amazon da ka ambata, wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba. Kuma wannan nake son faɗa maka shine copy littafin da aka buga ba wasu masu yawa bane da za su ishi ko ina, domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu irin wannan. Amma insha Allah idan hanya ta bude mu ga za mu iya, za mu ci gaba. Kuma dabarar da muka yi shine ta hanyar ana sai da wannan to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun dan ragu, saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da litafai su nema, kamar wurare ka irin su Arewa House da gidajen sai da litafai na jami'o'i kamar a Bayero University da sauransu.
Daga ƙarshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa, duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wannan abubuwa ba, sai dai kila irin rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo, sannan kuma wata shawara kake da ita ga su makaranta irin wannan littattafai?
To shi rubutu dai sha'awa ne. Matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littafai na hikaya, wato kamar labarai haka, kuma yawanci jigon za ka ga soyayya ne an fi mai da hankali anan. Shawarar da zan bada ita ce, idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane, to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa, kuma kai abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi bane in kai, a'a, kana yi ne saboda tarihi, dan ka taskace rayuwar wannan mutum wanda yan baya za su yi koyi da abin da suka karanta. Na biyu, idan za a aikin sai a yi shi mai inganci, a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado, an kai matsayin da harkar ɗabi ya kai a wannan zamani namu, ba ka ce ba duka yi shi kawai saboda sauƙin kuɗi ba. Sannan kamar yadda na faɗa, akwai kafofi na zamani, za ka iya buɗe website, wato gidan yana, inda za ka iya tara wasu bayanan. Ko da ba ka da kuɗi na buga littafi, kana iya buɗe wani gidan yana inda za ka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa. Ka yi wannan ne a idan a ƙaru, ba wai idan ka samu kuɗi ba. Wannan shi ne. Su kuma masu karatu, shawarar da zan bayar ita ce, idan har aka samu wani wanda ya ƙoƙari ya rubutu, ba kawai na tarihin mutum ba, ko da na hikaya ɗin ne, a ba shi goyon baya ta hanyar a saya a karanta. Ko wato idan na sayarwa ne, in kuma na sayarwa bane, a karanta din, a same shi a karanta dan a samu karuwa, kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen radio da television da kuma na social media da sauransu.
Mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shehu.
To madalla, na gode Malam Usman.
To yanzu kuma sai mu ji ta bakin ku akan yadda kuke kallon marubutan da ke adana tarihi. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 12022052555.
To ga wani
da amanta kuma a saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira.
Haka, ga wani ma daga Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To barka da warhaka daga Yobe, da muke magana?
Kai dai kana magana da Ibrahim ne Azurfa na Irawa, ina kira ku daga garin Namatu, Yobe, Najeriya.
To Ibrahim, ga takwaranka can Ibrahim, shi mu an gama, mun gama tattauna dazu da shi, muna son mu ji menene alfanu yanda kuke ganin adana tarihi irin wannan da marubuta ke yi, misali ko kuma buƙatar samun haka.
To babu shakka marubuta suna bada gudunmuwa 100% wajen adana tarihi. Saboda idan ka duba kamar waka da kuka saka na dabban mashata, duka waƙoƙinsa yana tafowon tarihin rayuwa, da kuma ma har mana tsarin ilimi da ake da sauransu na zamantakewa.
To bayan wannan, su kansu masu rubutun fa, su kansu masu rubutun fa, shi ne na ce su kuma masu rubuta, saurara ka ji Malam Ibrahim,
gaskiya sun ci tasiri a rayuwarmu na
kana ji na
duka abuwa da suke bayyana din haka yake
kai ai Malam Ibrahim baya ji baya gani to bari mu je wannan wani ne akan layi shi mai tambayar assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam wai ke kan layi
yawa barka dai
to kuna tare da Musa Hadran Asaba ka shine sako da magaram
daga ina okay to
to Musa Hadran Asaba muna jin ka wani mu muna son ai magana ne akan ba wai maganar mawakan ba masu adana tarihi masu irin wannan rubuce-rubucen kamar hira da muke da Ibrahim Shema da ya rubuta wannan littafin na shata ikon Allah
to a gaskiyar lamari Malam Usman in ga muku gaskiya abin da ya sa yau na ziyarce ku a cikin shiri na ku kasancewa da za ku samu kamar wata jibi ko jimriya ta ba ko sako na ba
shine ai haka tobo wani abu tunda ka shigo karkacin ya lokacin
to mun gode Musa Hadran
to mun gode mun ji murya ka mun gode
yanzu kuma kamar ga kiran yana daga Bauchi wa alaikum assalam
yawa
ai
Usman Ahmad kabar da Daula sannun ku da kokari
ni da Hafsat dan mai surace eh yawa
yawa don suna magana da Kadora Digaga dan Fulani waje da daga cikin jahungiyar da alkhairi muka zo muku recin jahar Bauchi
da alkhairi muka karbe ka
eh do da farko ina muku fata alkhairi kasancewa kati na ya sauka da yawa ina muku fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya
to mun muna maka fata alheri
gode Kadore Digaga to ga daga Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum salam
barka da warhaka da muke magana daga Kaduna
to kuna magana da Sabo Kima ne daga nan mararrabon jos Kaduna Najeriya
to me zaka ce a game da marubuta da ke rubuce-rubuce dan adana tarihi
shi musamman shi Ibrahim Shene gaskiya da yake ina yawan karanta jarida ta Aminiya ina ganin rubuce-rubucen shi gaskiya yana kokari kuma musamman adana irin wannan bayanai na tarihi musamman ga mawaka wanda suka yi bice suka inganta al'ada musamman ta Hausawa to gaskiya abu ne mai kyau domin an baya su taso su ma su karanta su ga yadda abubuwan suke
haka ne to mun gode sosai a gaida mutanen Kaduna gaba daya yawa to abinda muke son kenan mu ji menene ajiye tarihi yake da shi menene in suka yi za su ajiye shi kamar yadda ya ce yan baya za su zo su karanta shi ne babban muhimmancin abu to ga
wannan daga Gombe assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
sunana Muhammad Alu
to muna jin ka
sannu a gaskiya wannan abun da yayi kyau kuma Najeriya mutane mu gane cewa ba kome ne ake yi don a samu ba
don samun kuɗi ba
to wannan abun shi ya jiwa kasar shi hana ta zuwa ko ina
kowa kuɗi yake kallo
da wanda yake mulki da wanda zai zo mulki da wanda ko ta'aziyya aka zo maka ana jira ka bada wani abu
gaskiya
to wannan tunani in bai fita a rayuwar mu ba wallahi ba inda zamu je Buhari ma ihun ka banza yake yi
eh wato sai mun gyara halin mu kake nufi
yauwa mu kire tunanin mu akan sai an samu
ne abu dan dan amfani
to shine a gaba
to mun gode sosai a Gombe
yauwa thank you
salamu alaikum wa alaikum assalam gaskiya yayi magana ba
yayi magana gaskiya ni ma abun da yayi tayi ma'ana
magana eh magana da akan Shema da yake ba maganan kudi bane magana ne na adana tarihi magana ne na me za a bar mu yan baya da sauran su to shine magana da yake ba
eh
ba kowa
ce wai kowa ya ce shi kawai zai rubutu saboda ya samu kudi ba a wannan zai kawo kudi wannan ba zai kawo kaga sai da shekara nawa yana rubuta
shine a shekara
da a ce kudi yake ne mai da kwana uku ma ya rubuta kuma
shine ai gaskiya ne to Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa kowa ya amfana da abin da muka yi magana anan zamu tattara ina mu namu sai dai fatan ai hutun karshen mako lafiya wanda ta taya ni gabatarwa
Hafsat dan mai so
sai kuma shi ma kanshi Muhammad to barka da shigowa Muhammad sai Allah ya kai mu kuma sai wani makon Allah ya kai mu ba ruwan sa a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba